Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16:25 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Bayan ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Alhamis 11 ga watan Yulin 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon mai Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Kungiyar 'yan ta'addan ISIS ta fara sabawa da rashin yankunan da ta ayyana a matsayin daularta ta koma tushenta, inda ta sake zama kungiyar da ke da ƙarfi a wuri guda. Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilin Amurka zai jefa ƙuri'a a yau Alhamis.
Kanin labaran kenan. A jamhuriyar Nijar, kome hukumomin jihar Maradi suke cewa dangane da nitsewar wani jirgin kwale-kwale a garin Tsibiri.
Da wuya yanzu mu san kimanin mutanen da a cikin jirgin, da wuya mu san kimanin waɗanda ruwa ya tahi da su, amma iyalansu suna nan, kowane yana diba cikin iyalin shi da gani.
Haka kuma za a ji cewa a Najeriya, ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarki shiyar Yola sun tsunduma yajin aiki. Kome shugabannin kungiyar suke cewa
mun zauna mun yi rubutu cewa duk wanda ya yi shekara ɗaya zuwa shekara biyar akwai ladan aiki wanda ake kira gratuity sun iya ciyarwa gaba ko ƙarin girma babu.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Wata sanarwar gwamnati ta ce wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar, amma suka juya baya bayan sun samu sakon kashedi daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya. Dakaran Iran na musamman sun musanta zargin da Birtaniya ta yi. Wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran Fars na Iran ta faɗi cewa jiragen ruwan sintirin Iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata, kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba, musamman ma jiragen ruwan Birtaniya. A wani lamari na daban kuma, jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ba daɗewa ba zai ƙara sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan Iran ba. Bayan haka, Amurka ta zargi Iran ɗin da yin barazanar nukiliya wadda ta saɓawa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 da zummar dakatar da shirin ƙera makaman nukiliyar Iran ɗin. Kungiyar 'yan ta'addan ISIS ta fara sabawa da rashin yankunan da ta ayyana a matsayin daularta ta koma tushenta, inda ta sake zama kungiyar da ke da ƙarfi a wuri guda, wato kungiyar ta'addanci a Iraq, kuma tana ɗaukar mayakanta a ƙauyen da ke bakin iyakar ƙasar a yammacin hamadar ƙasar, amma har yanzu tana da muradin kai hare-hare a ƙasashen yammacin duniya bisa gargaɗin jami'an ƙasashen Turai da ƙwararru. A yau Alhamis, ministan tsaro na Birtaniya Ben Wallace ya yi gargaɗin cewa har yanzu mayakan ISIS da takwarinsu na ƙungiyar Al-Qaida na zaman babbar barazana ga ƙasashen yammacin duniya, kuma suna amfani da yanar gizo da kafafen sada zumunci. Har yanzu ISIS za ta iya ɗaukar mayakanta daga ƙasashen yammacin duniya, bayan haka idan ƙungiyar ba ta shirya hare-hare da kanta ba, to za ta iya sa masu goyon bayanta su kai harin, a cewar Wallace. Amma tabbas kungiyar ISIS bata daina muradin shirye-shiryen hare-haren ta'addanci a ƙasashen yammacin duniya ba ita da kanta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Batun shari'a a Majalisar Wakilan Amurka zai jefa ƙuri'a yau Alhamis akan ko ya bada umarnin kiran bada bahasi ga jami'an da suka yi wa Trump yakin neman zaɓe na yanzu da na baya. Koko a'a a zaman wani bangaren binciken da ake yi akan ko an nemi hana doka ta yi aikinta da batun rashawa da kuma batun manufofin gwamnatin kasar akan raba iyalai da tsare yara a wasu cibiyoyi da ke bakin iyakar kasar da Mexico. Yan jami'ar Democrat da suka jagoranci kwamitin sun bayyana takaicinsu akan abin da suka kira rashin samun haɗin kai daga fadar White House da kuma ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar akan buƙatar da suka gabatar ta neman yi wa jami'ai tambayoyi da kuma samun wasu takardu. Fadar White House ta bada wasu jami'ai umarni kamar tsohon mai bada shawara Don McGahn akan kada su sake su amsa tambayoyi daga kwamitin, a yayin da ƴan jam'iyyar Republican ke zargin ƴan Democrat da jan bincike da ake yi da kuma ɓata lokacin ƴan majalisar. Manyan masu ra'ayin 'yan mazan jiya na shirin zuwa fadar shugaban Amurka ta White House yau Alhamis don tattaunawa akan yadda za a tunkari batun rahotanni da labaran da ke fitowa daga kafafen sada zumunci na yanar gizo. Amma manyan kamfanonin sada zumunci na Twitter da Facebook ba za su je taron ba. Rahotanni sun bayyana cewa ba a gayyace su ba. Babu cikakken bayani akan babban taron da za a yi a White House da kuma waɗanda aka gayyata, amma dai taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake caccakar kamfanonin ta bangarori daban-daban. Wasu na nuna cewa kamfanonin na sada zumunta na danna ra'ayoyin masu ra'ayin mazan jiya. Wasu kuma suna cewa kamfanonin ba sa kare ma'abota shafukan daga labari ba na gaskiya ba da kuma rubuce-rubucen ɓatanci yadda ya kamata. Jiya Laraba, sakataren harkokin ma'aikatar kwadugar Amurka Alexander Acosta ya kare matakan da ya ɗauka sama da shekara 10 da suka wuce a matsayin lauyan gwamnatin tarayya akan amincewa da yanke hukuncin zuwa gidan yari ba mai zafi ba akan babban attajiri Jeffrey Epstein, manajan kamfanin hedge fund wanda aka zarge shi da yin safarar yara don karuwanci a wata shari'a. In ba tare da aikin masu gabatar da ƙara ba, da Epstein ya samu hukunci mara zafi wanda ta yiwu ya samu damar kaucewa zuwa gidan yari, abinda Acosta ya faɗa manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa mun yi abinda muka yi ya dace saboda ya kamata Epstein ya je gidan yari. Wasu 'yan majalisa ciki har da wasu 'yan manyan jam'iyyar Democrat su biyu sun buƙaci Acosta ya yi murabus.
Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, wani mummunan hadarin jirgin kwale-kwale ruwan kwale-kwale da ya faru yau ya nutse da jama'a a garin tsibiri na jihar Maradi, inda yanzu haka aka tsamo gawar mutum 11, uku sun jikkata a ciki, sai da ya jami'an kwana-kwana da na 'yan sanda na ci gaba da laluban sauran mutanen da suka bata a cikin gulbin. Ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaran.
Tuni daga jin wannan labari, hukumomin jihar Maradi da jami'an tsaro na polis da 'yan kwana-kwana wato safar fomfi da jama'ar garin suka isa wajen. Ga dai wani da abin ya faru a gabansu da bai ambata sunan shi ba.
Da abinci da ingulbi ya zo kaɗan ne yake zuwa ya biya wuce ɗaya rana shikenan, kuma sai wani lokaci sai ya zo da ruwa da yawa. Yau da safe mutane kun da abinci suna ta haya gona, nan mun gare mu tun da safe ake ta haya gona. A hin rana ta bude 11, 12 sai su dawo. To da suka zo gulbin, in akwai ruwa an san akwai gulbi, har uku ake sa jirgi. To yanzu jirgi guda ne ya sa esperanto babu mutane biya. Mutane sai suka rugo suka taho da yawa. Marmakin su dan tsaya in aka hidda wannan kuma ya zo a hidda wannan suka aikin shi ne tutula jiru duka tsawon lokaci yana yi, suka ruga yana kudakata sai suka fada ciki. To mutum no ya shiga cikin jirgin ba mu sani ba har yanzu. Muna nan police tana aikin ta, kowa yana nan yana aikin shi. Mutum 11 ne aka kawo nan margo wanda Allah ya mawaki. Saura akwai safar fomfi can, akwai yan gari can suna ta nema.
Shi ma wannan bawan Allah da bai faɗi sunan sa ba ya bayyana yadda ya kubuta.
lokacin da jirgin ya nutse dan akwai wata haiwa kusa gare ni, ban san yadda Allah ya kawo mu ita ba. Na toka rana yiwu sama sai ta koma ta kamar ta zaman ta lauɗe, sai na koma na yi ƙasa ina sama shikenan. Sai na tungumi hakan gade ta dubara ce ta dare, na tungumi har na koma dai Allah ya kawo ni bakin gaba. Wasu su bi suka ida hiddo.
Shi ma gwamnan jihar Maradi Zakari Umaru bai yi ƙasa a gwiwa ba daga jin wannan labari. Ya zabura dan gane mai idanunsa yadda lamarin yake.
An tsamo gawa 14 amma uku Allah ya maido musu rayuwa, yanzu muna da gawa 11.
Da wuya yanzu mu san kimanin mutanen da a cikin jirgin, da wuya mu san kimanin waɗanda ruwa ya tahi da su, amma yallansu suna nan. Kowane yana diba cikin iyalin shi da gani wa yake nan wa ne ne baya nan. Abu ne Allah ya aiko, muna kira ga jama'a da masu jirage da masu shiga jirage a riƙa kiyayewa. Abu ne wanda dole sai an yi, sai an ƙetara an tai gona, ko sai an ƙetara an tai kasuwa, a riƙa kiyaye kimanin abin da jirgi yake ɗauka, kuma masu shiga jirgi su riƙa bin umarnin matuƙa jirgi.
Shi dai wannan gulbi tuni aka yi maganar gina gada a kai, sai dai abin da Allah ya kaddara sai ya faru. Ga dai gwamnan jihar Maradin Zakari Umaru da ƙarin bayani.
Mun kai ma sarkin gobir sako na shugaban ƙasa, yace in je in gaya ma sarkin gobir kuɗi na yin gada bisa gulbi sun sa kuma za a fara. Kun gani ba a fara aikin ba ga abin da ya faru, wannan zai zama hujja ta gaugauta aiki na yin gada bisa gulbin nan, saboda mutane su riga ƙetara. Muna isar da ta'aziyya zuwa ga duka jama'a Cebiri da jama'a jihar Maradi gaba daya da uwayen waɗanda Allah ya marasuwa.
Yanzu haka dai ƴan kwana-kwana da sarakan ruwa na ci gaba da laliban mutanen da suka bata a cikin ruwan, ba a kuma tantance adadinsu ba. Su kuma waɗanda suka rasu ana shirya jana'izarsu. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar ni.
A gaida Tamar Abari. To, daga batun hadarin jirgin ruwa na kwale-kwale a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar, sai kuma batun yajin aiki a Najeriya, inda ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarki suka tsunduma yajin aiki a shiyar Yola da ya kunshi jihohin Adamawa, Taraba, Borno da kuma Yobe, wanda yanzu haka ya soma durƙusar da harkokin samar da wutar lantarki, batun da masu ƙaramin ƙarfi ke kira da a shiga tsakani. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola.
Su dai ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarkin na shiyar Yola, wato YEDC, da ita ma ke kula da jihohin Taraba, Adama, Borno da kuma jihar Yobe, sun kofara ne da gudanar da wata zanga-zangar lumana na nuna fushinsu tare da zargin cewa mahukuntan kamfanin sun yi burus da su bukatunsu. Lamarin da yanzu ya ingiza su ɗaukan wannan mataki na durƙusar da ayyukan samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi. Ma'aikatan dai suka ma ce muddin ba a share musu hawaye ba, to fa labuda za su ci gaba da wannan bore har illa ma sha Allah, kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyar ma'aikatan samar da wutar lantarkin Comrade Nasir Dembo ya ƙarin haske.
Saboda zalunci da shugabanninmu suke ma ma'aikatanmu yau tsawon shekara hudu, mun yi da su mu zauna mu sasanta a kan kundin tsarin mulkin wannan ma'aikata sarkiya. Mun zauna mun yi rubutu cewa duk wanda ya yi shekara ɗaya zuwa shekara biyar akwai ladan aiki wanda ake kira gratuity sun iya ciyarwa gaba ko ƙarin girma babu. Yau shekara ɗaya shekara kusan biyar wannan ma'aikata ta hana duk wani ma'aikaci da kuka sani a wurin ci gaba, amma su suna ci da ceto, suna karɓan kuɗaɗen da bai wajaba a gare su ba.
Kawai yanzu duk ƙoƙarin ji daga bakin babban daraktan kamfanin samar da wutar lantarkin ta YEDC, injiniya Mustapha Umara, abin ko ya ci tura. To amma kuma jami'in hular jama'a na kamfanin Malam Aliyu Ado ya ce wannan yajin aiki idan ya ci gaba kama iya shafar lamura da dama. To amma ya ce ma'aikatan sun yi hanzari wajen ɗaukan wannan mataki, a don haka ya ce za su ci gaba da tattaunawa.
Har kula ba ta biya kudin sabulu ba, ya wannan yajin aiki ka iya shafan samar da wutar lantarki a jihohin Adama, Taraba, Borno da kuma Yobe?
In an zanyi aiki dai da a samu matsalan wutar lantarki ba wato a waɗannan jihohi.
To wai ko me jama'a ke cewa game da halin da aka shiga yanzu ga mali ta bakin wasu masu karamin karfi?
To a gaskiya mutum yoli yawancin aikin yana tafiya tare da wutan, sannan idan babu wutan nan zai kawo mana ciwo a harkan aikin mu. Shi ne muke bukatan a sasanta da Allah su dawo daga yajin aiki.
Wannan al'amarin da zai shafe mu, don mu aikin mu aikin salon ne, kuma an ba wutan nan an da kuɗin siyan mai da za mu sa generator da za mu yi aikin da shi. Gara dai a duba lamarin a sasanta.
A Najeriya dai yajin aiki na zama babban makami ga 'yan kwadago wajen neman haƙoƙinsu, walau ga gwamnati ko kuma kamfanoni. Lamarin da sautari kan kare kan talaka mai karamin karfi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon mu ke cewa karfe 11:16 na safe. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Lafiya uwar jiki, wacce ni Hawwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na Lafiya uwar jiki, zamu tattauna ne akan cutar hemophilia, ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini. Hemophilia, ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini, cuta ce da ke hana jini gudana yadda ya kamata. Masu fama da wannan cutar kan ɗauki lokaci mai tsawo suna zubar da jini a lokacin da suka ji ciwo ko rauni. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara, Dr. Lawal Musa Tahir, da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da warhaka.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani game da cutar hemophilia, wato rashin sinadarin da ke hana barkewar jini?
To, hemophilia wata cuta ce da ake gadata, musamman akan gada ne daga uwa, kuma ƴaƴa maza su ne suke nuna cutar. Su ƴaƴa mata sai dai su zama abin da ake cewa kariya, wato sun ɗauki yanayin ƙwayar da za ta iya zama cuta, amma ga ƴaƴan su maza. Saboda haka a likitance ake ce mata sex linked disorder. Dalili shine abubuwan da ake cewa sex chromosomes, wanda suke su ne ake idan namiji ne yana da XY, idan mace ce tana da XX. To shi wannan hemophilia inda ake samu matsala a jikin X din ne. Saboda haka ɗa namijin nan yana da XY ɗaya ne, da ta samu matsala kin ga kenan zai nuna alamar cuta. Amma da yake mata suna da X nan guda biyu, idan X ɗaya ta samu matsalar, to ɗayar X in lafiyar ta lau kin ga kenan ba za ta samu cutar ba, sai dai ita kariya ce. Kuma wannan cuta tana shafar sinadarin da yake hana jini barkewa ne. A yanayin jikin ɗan adam akwai abin da ake cewa clotting factor a turance, wanda idan mutum ya samu misali rauni, in jini ya fara zuba, waɗannan sinadarai da sauran abubuwa a jiki za su hana ci gaba da zubar jinin. To a su masu wannan hemophilia, wannan sinadari shine ba su da shi isasshe. Saboda haka wani lokaci idan yayi ƙasa sosai, kawai sai jini ya barke musu, sai ya shiga cikin ko manya-manyan gabobinsu kamar na gwiwa, ko gwiwar kafa, ko gwiwar hannu, ko kuma ma ya barke a cikin kwakwalwa. Saboda haka sai su samu jini ya taru a wurin, ya zama kuma wani matsala.
To likita, menene alamomin cutar?
Alamomin cutar kamar yadda ne bayanin cewar kusan ko da yaushe ƴaƴa maza ne ke samun cutar nan. Tun daga lokacin da aka haife su aka zo yin wurin kaciya, za a ga in an musu kaciya suna zubar da jini fiye da yadda sauran yara suke zubarwa. Wani lokacin sai an daga kaciyar da ya kamata jini ya zuba na dan minti 1 minti 2 sai kaga jini yana zuba yadda sai an je asibiti. Waɗansu daga cikin su har sai an yi ƙarin jini akan wannan saboda kawai kaciyar nan. Sannan daga baya sai kasance koyaya suka dan ji rauni koya komin kankanta shi sai su zubar da jini fiye da kima. Waɗannan sune alaman cewar suna da matsala da wato abin da ke hana zubar da jini. To idan aka je asibiti wurin bincike, ɗaya daga cikin abubuwan da ake bincikawa idan likita ya tambaya ya ga yayi kama da wannan cuta sai a gwada shi wannan sinadari. Idan yayi ƙasa an san cewar kenan suna da wannan cuta. Akwai wasu cututtuka na jini din wanda suka kama da shi, amma akwai yadda likitanci ake bambantawa a gane cewar ko hemophilia din ne ko ba shi bane.
Likita, misali sinadarin yayi ƙasa ne, akwai wani abu da ake yi domin a dan bashi ƙarfi ko kuma a dan ƙarfafa shi, wato kamar yadda ake yin allurar rigakafi ta booster misali?
To shi ba wai ƙarfafa shi ake ba, amma allurar shi wannan sinadarin ne aka yi ta a matsayin allura. Yadda da sun samu matsala da jinin nan sai a yi musu allurar, da an yi musu allurar nan zai tsaye da jinin. Sai dai ba abu ne da yake dadewa a jiki ba, kusan kowane lokaci suka samu wannan zubar jini dole sai an yi wannan allura. Allura tana da tsada, to amma da yake akwai kungiyoyi, musamman akwai wata kungiya a nan a Najeriya da san daya a Kaduna wanda yake kungiya ce ta masu wannan hemophilia din, suna taimakawa wurin samar da sinadarin a farashi mai rahusa. To amma duk lokacin da suka zubar da jini da buƙatar dole sai an yi wannan allura.
To likita, menene illar cutar idan ba a dauki matakin da ya dace ba?
Illa na farko, idan jinin nan ya zuba a cikin kwakwalwa zai iya kisa, saboda kwakwalwan nan ita ciki kamar ki sarrafa komai na jikin mutum. Idan ya zuba a cikin kwakwalwan nan zai iya kisa. Yana yawan zuba a cikin gwiwoyin nan kuma yana iya lalata gwiwoyin, yadda gwiwoyin sai su sandare sai ya zama amfani da wannan gwiwoyi ya zama da wahalar gaske, ba za su lankwasu ba, sai ya zama tafiya ta zama matsala da sauransu. Saboda haka yana daga cikin wannan matsalolin. Sannan kuma jinin nan idan ya zuba ya barke, mutum yana iya mutuwa saboda zubar jinin da yake tsaya.
Duk da dai cuta ce ta gado, amma mutum ya kan zo ya warke?
To gaskiya sai dai a yi maganin zubar jinin, ba wai a ce an samu waraka ba. Yanzu da ake yin wani kimiyya na duba halittar ɗan adam, abinda ake magana wato genetic manipulations da sauransu, wanda ana duba kwayar halittar ɗan adam din a ga yadda za a iya juya ta koma tana a gyara ta inda ta samu matsala din, yadda mutum zai koma ya ci gaba da yana sana'antar da wannan sinadarin. To amma wannan duk abu ne da ake cikin bincike, ba wai an samu tabbataccen magani bane a yanzu.
Yaya ake jinyar mai fama da rashin sinadarin da ke hana barkewar jini, misali ko kuma idan ya ji ciwo me ya kamata a mishi?
Daga lokacin da aka tabbatar da yana da wannan ciwo, akwai matakai da ya kamata a dauka. Na daya, duk wasanni da za su zama akwai hatsarin jin rauni za a yi kokarin a ba shi shawara ya guje musu. In yaro ne ko keke zai hau, zai sa irin su hular kwano da abin da ake cewa ni guard nan wanda ake sawa ya kare gwiwoyi da sauransu. Sannan koyaya aka ga alamar ya dan ji rauni, to sai a garzaya asibiti. Sannan kuma ana ba su kati wanda a rubuce, wasu kasashe kamar identity card ne wanda suke dauka ko ina suka je, kana duba cewar shi wannan yana da ciwon hemophilia, yadda ko da wani abu emergency ya faru ko ba cikin hayyacin shi da an je asibiti likita ya san abin da ya kamata ya masa.
To likita, yaya za a kwatanta yawan mutane ko kuma yawan masu fama da cutar a Najeriya?
Yawan masu fama da Najeriya illa yawan waɗanda suka je asibiti kenan. Da yawa wala Allah suna da ita, sun samu matsala da ita, to amma saboda ba a je asibitin ba, ba a gane ba. Wasu har sukan iya alakanta ta tunanin cewar ko ciwo ne na aljani, saboda suna zaune lafiya cikin ɗan lokaci sai a ga kafa ta kumbura ko jini na zuba, sai a tunanin cewar ciwo ne na aljani. Ba kuma su je asibiti ba bare a gwada a faɗa musu cewar ga yanayin cuta. To shi yasa yana da wahala a samu irin waɗannan alƙaluma a ƙasashe irin namu.
Sai mutun ya ji ciwo ne jinin ne yake barkewa?
Yana iya barkewa ba tare da jin ciwo ba, akan kanshi haka nan yana iya barkewa sai jini ya fara zuba.
To likita, wace shawara zaka bawa masu sauraron mu game da ita wannan cuta ta barkewar jini, tunda abu ne mai abun mamaki kuma abun tsoro haka kawai kana zaune da mutun kaga jini ya barke?
To shawara na farko shine yadda al'adunmu ake tunanin cewa irin waɗannan cututtuka ba na asibiti bane. Idan aka je asibitin da ya kamata, to za a samu cikakken bayani. Idan asibitin yana da matsala ba za su iya gane irin wannan abubuwa, ba za a iya ba mutum shawara ya je asibiti na gaba, saboda da yawa irin waɗannan abubuwan akan alakanta su da misali cututtukan aljanu ko wani abu haka na daban. To amma in ba a bincika ba fa ba za a gane ba, kuma za a yi ta tafiya haka. Kuma wala Allah inda za a bincika din nan sai a samu wa mutum mafita, ya san matsalan nan zai kauce mata. Duk yaron da aka yi mai kaciya misali aka ga ya zubar da jinin nan fiye da kima, to kaga tun a lokacin ya kamata a fara daukan matakin da ya kamata. To amma sai idan an fahimci hakan ne wannan zai faru, in ba haka ba za a bar rabu da shi sai ya shiga cikin wani hatsari da bai sani ba, tunda bai san yana da wani hatsari na daban ba fiye da sauran yara.
Na'am, to likita misali an ga alamunta an dauki matakan da ya dace, akwai yiwuwar cewa mutum ba zai shiga wani yanayi ba kenan?
Ba lallai a ce ba zai shiga wani yanayi ba, amma dai tunda an san da ciwon kenan za a dauki matakan da ya kamata. Misali a tanaji allurar nan a aje, yadda in matsala ta faru za a dauki mataki, ko kuma ya kasance yana cikin an yi mai rijista da kungiyar masu wannan ciwo, wanda duk lokacin da ya buƙaci maganin nan za su taimaka a samar da shi a farashi mai rahusa. To kowanne haka kin ga an samu ci gaba kenan.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas. Anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lamsa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu sai wasikun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar email.
Sako mu na farko ya fito daga Muhammad da mai kaimiya Orgi Cortes Gombe, ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna jajanta ƴan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a sakamakon hatsarin jirgin kwale-kwale, wato jirgin ruwa a jihar Maradi da ke jamhuriyar Niger. Sai kuma sako mu na gaba ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura, ya ce salamu murya Amurka. Ina jinjinawa tawagar kwallon kafa ta Nigeria Super Eagles sakamakon nasar da suka samu akan takawarinsu na kasar Afrika ta Kudu da ci 2-1 a gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afrika da ake gwabzawa a kasar Masar. Da fatan Allah ba Super Eagle nasarar lashe kofin, amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Sale Shehu Shahada Dambam, ya ci sabon salo wai gemu aka fada al'amarin zamantakewa tsakanin maza da mata a Kano, abun sai addu'a. Abun da ke faruwa na samun daukar makami da mata ke yi a birnin Kano, malamai da shugabanni ku saka baki don shawo kan al'amarin hattara dai mata. Sai kuma sakonmu na karshe ya to daga Haruna Abdul Mumini mai gwaido jihar Kano, da Haruna Loki Baraduwa da Iliyasu Ibrahim jihar Kaduna, suka ce baki da salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. To muna so mu yi tsokaci kan wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ware akan yawan jama'a. A gaskiya jama'a suna ta ƙara yawa musamman a Najeriya. To amma yawan jama'a ba zai rage wa ƙasa komai ba, idan kuma kuna ganin zai rage, to ya aka yi China ba ta tsiyace ba? A yawan jama'a shi zai sa a samu ci gaban ƙasa, amma fa idan shugabanni sun ga dama. Mun gode.
A gaida Abdulaziz Adli Toro da wasikun masu sauraro, kafin mu kammala shirin ga labarai, ga Hadiza ta dawo da labarai a takaice.
A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan da kwamman Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Jiya Laraba, sakataren harkokin ma'aikatar kwadagon Amurka Alexander Acosta ya kare matakan da ya dauka sama da shekara 10 da suka wuce a matsayin lauyan gwamnatin tarayya akan amincewa da yanke hukuncin zuwa gidan yari ba mai zafi ba akan babban attajirin nan Jeffrey Epstein, manajan kamfanin hedge fund wanda aka zarge shi da yin safarar yara don karuwanci a wata shari'a. in ba tare da aikin masu gabatar da ƙara ba da Epstein ya samu hukunci mara zafi wanda Tayu ya samu damar kaucewa zuwa gidan yari abinda Acosta ya faɗa wa manema labarai kenan.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku, inda yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar yawan al'umma ta duniya. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin gabaki ɗayansa, sai kuma injiniyanmu Dan Crafton. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.